Sashen Hausa ne na murya Amurka yake magana akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Haka kuma akwai mita 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalal da kuma Niya FM. Za kuma iya jin mu kai tsaye yanzu haka a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet at voahausa.com. Jama'a barkanmu da dare, Usman Ahmad Kabar ne tare da Nazar Ahmad Hausa muka sake dawowa a cikin shirin namu na yau Asabar 18 ga watan Fabrairu shekarar 2017. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. A Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi akan dubunnan daruruwan yara za su shiga cikin ciwon yunwa a wannan shekarar, ciki har da 185 da za su buƙaci taimakon gaggawa na tsirar da rayuwarsu domin kauce mummunan tashin hankalin da zai fuskanci al'umma. Majalisar Dinkin Duniya na kira da a ƙara haɓaka taimakon jin ƙai zuwa Somalia. Yankunan da suka fi kowane yankuna shiga cikin wannan matsala su ne yankunan Bay da kuma Bakool a kudancin, sai kuma Sul da Sanaag da suka biyo bayansu a arewacin ƙasar. Kamar yadda jami'an ayyukan jin ƙai suka bayyana, an ce yanayin abin da ke faruwa a yankunan a iya kiransa da mafarin fako ne. Wakilin ƙungiyar UNICEF Stephen Loweria ya ziyarci yankunan da suka fi shiga cikin wannan yanayi, inda ya bayyana ya ga busu sun ga warwakin dabbobi da kuma yara. Ya gare da cewa a yankin Bay ya ga mutane sun yi asarar fiye da kaso 90 na amfanin gonar da suka noma sakamakon rashin ruwan sama har na tsawon shekaru 2 da ba a samu ba. Ya kare da cewa idan ba a dauki wani mataki a yanzu ba, to mai yiwuwa a fuskanci yawan mace-mace da mata da yara. Kungiyar UNICEF da WPF sun bayyana cewa suna buƙatar fiye da dalar Amurka miliyan 450 a watanni masu zuwa domin kare afkuwar farin. Jami'an gidajen yarin Amurka sun ba da sanarwar mutuwar wani shehin malamin addinin Islama ɗan asalin ƙasar Masar, wanda aka ɗaure sakamakon kama shi da hannu a ƙoƙarin tarwatsa surorin tarihi na birnin New York a nan Amurka. Jami'an gidan fursuna da ke Bodna a Carolina ta Arewa suka tabbatar da mutuwar tasa a yau Asabar, inda suka ce Sheikh Umar Abdulrahman ya mutu ne da sanyin safiyar yau bayan ya sha fama da jiyyar cutar sukari da kuma mai nasaba da ciwon zuciya. Malamin na ɗaya daga cikin waɗanda aka alakanta da harin da aka taɓa kaiwa cibiyar kasuwanci ta World Trade Center a shekarar 1993, wanda kuma tun 1995 ake tsare da shi sakamakon ƙoƙarin shirya tarwatsa tubalolin tarihin Manhattan, ciki har da a Majalisar Ɗinkin Duniya, da kuma ƙoƙarin tarwatsa katafariyar gidan Manhattan da ma wasu hanyoyin ƙarƙashin ƙasar da suke mahaɗa ne ta shige da ficen motoci zuwa cikin birnin. Bisa abin da ya bayyana cewa ƙoƙari ne na daƙile taimakon da Amurka ke bawa Isra'ila da Misra. Sannan duk da shafe sama da shekaru 20 a fursunan, Amurka har yanzu yana da mabiya. Shekarun Abdulrahman 78, wanda ake wa laƙabi da Blind Sheikh, wato makaho malami, da yake ya rasa idanunsa tun yana ɗan ƙaramin yaro sakamakon ciwon sukari. Ɗan marigayin ya tabbatarwa da kamfanin dillancin labaran Reuters cewar jami'an Amurka sun sanar da su mutuwar babansa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Tsohuwar ƙungiyar Musulmai Amurka ta yi taronta na 7 da take gudanarwa duk shekara da ake wa laƙabi da Day on the Hill, inda ta yi zaman tattaunawa masu yawa da 'yan majalisu waɗanda ya ƙara mai da kai kan ƙoƙarin Donald Trump na hana baƙi daga ƙasashe 7 masu yawan Musulmai shigowa Amurka. Burin 'yan ƙungiyar ta Ahmadiyya a Amurka shi ne su tattauna kan 'yancin addini, 'yancin ɗan adam da kuma tsaron ƙasa, da kuma ƙara mai da kai kan yadda manufa da saƙo na cewar mafiya yawan Musulmai masu zaman lafiya ne. Ɗan majalisa Jim McGovern, ɗan jam'iyyar Democrat, ya faɗa wa murya Amurka a wata tattaunawa da ya yi da mu cewar, tuni wannan ƙungiya tana aiki da Amurka domin rushe rashin sanin da ke yawo a kan addinin Islama. Ya ƙara da cewa wannan ƙungiya ce mai muhimmanci ga al'umma, wacce take ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da kuma kawar da tashe-tashen hankula da zaman irin na ƙauna. An shirya zaman tattaunawan ne tsakanin shugabannin al'umma na zango na 75 da 'yan majalisu kimanin su 100, inda suka gabatar da jerin bayanai a gaban wani allo da aka rubuta, addinin Islama gaba ɗaya ya yi Allah wadai da ayyukan ta'addanci. Aka kuma ƙara da rubutun ayoyin Ƙur'ani mai girma domin kafa hujjar hakan. Amjad Khan, ɗaya daga cikin ƴaƴan kungiyar, ya faɗa wa murya Amurka cewa ba za mu bari labaran da ake bayarwa marasa kyau su zama su ne kadai ake ji ba. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ƙara izo wutar kalubalantar kafafen yada labarai akan gwamnatinsa a jiya Juma'a, inda ya yi amfani da kafar yada zumunta da ya fi so. Trump ya rubuta a Twitter yake cewa kafafen yada labaran ƙarya su ne maƙiyan al'ummar Amurka. Rubutun farko ya saka sunayen jaridar The New York Times da gidajen talabijin na CNN da kuma kafar yada labarai ta NBC. A cikin jerin sunayen an goge rubutun da wuri, amma kuma aka maye gurbinsa da wani makamancinsa da ya ƙara da sunayen kafafen yada labaran cikin gida guda biyu na ABC da kuma CBS. Wannan suka ta kafafen yada zumunta na ɗaya daga cikin jerin hanyoyin da Trump yake amfani da su wajen sukar kafafen yada labarai, kuma ya zo ne bayan shugaban ƙasa ya bar Washington domin ziyara zuwa kamfanin jiragen sama na Boeing Aircraft da ke jihar Carolina ta kudu. Daga baya, shugaban ƙasa ya nufi katafaren gidansa da ke Mar-a-Lago da ke jihar Florida, inda zai yi hutun ƙarshen mako. Amma kuma cece kuce da muhawara ta barke a kafafen yada labarai da kuma kafafen yada zumunta kan muhimmancin kiran da Trump ya yi wa wasu daga cikin manya-manyan gidajen jaridun na Amurka a matsayin maƙiyan al'umma. Murya Amurka ta tuntuɓi fadar White House domin neman ƙarin bayani akan rubutun na Twitter, amma babu amsa.
To, labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, har yanzu ana tare da sashen Hausa ta Washington a nan gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Ɗan tsiya
maɗaurin ki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Da mu ci gaba da gabatar da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation, Malam Haliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat, da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa a kan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya, Malam Najib Safi. Za mu dora ne daga inda muka kwana a makon jiya. Malamai, gare ku.
Najib Safi, ita ne majalisar nasiha ta gamsu a kawo wannan irin kwamiti ko hukuma, kuma tana ganin shi kwamitin zai iya yin tasiri wajen samar da maslaha ko sulhu tsakanin mabambanta addinai da yare.
Wato abin da ta nace in za a cire ɗabi'u irin na yadda al'umma suke fahimtar gwamnati, domin kusan yanzu in ka kula mafi yawan al'umma sukan ɗauki abubuwan da gwamnati take cewa za ta yi kawai kaman za a zo ne dai kawai a taro a yi biki a yanka almakashi da wasu abubuwa shi kenan a ce an tashi. Daga nan kila za ka ga ba za a sake waiwaya abin ba, daga nan kila ba wani babban jami'in gwamnati zai sake bibiyan ma me ke faruwa. A kila dai an ɗauki jama'a ne an sa su aiki, kila kamar yadda malam ya faɗa a wani ya bauta ma jam'iyya kaza, kila ya yi wahala kaza an ɗauko shi an sa su wannan kwamitin kila ma sai su yi wata shi da ma in suna neman su ga gwamnati su bashi wani bayani ba za su iya ba. Mafi akasari za ka ga cewa duk kwamiti in an ce an kafa kwamiti a Najeriya, dan Najeriya yanzu hatta wanda bai je makaranta ba yana ganin cewa kawai shi kenan magana ta mutu, kamar a ce an bada mutum beli ne ana zargin shi da wayansu abubuwa na laifi shi kenan wannan abu ya mutu. To, idan za a irin abubuwan da ake kwamitoci irin na baya ana kallo daga tai da masu angwanni da hakimai suna faɗin ga abin da zai faru kaza a jakunan wani a yi kaza ga wani, aka yi biris da wani alamar sai abin ya girma ya girmama ya gallabi al'umma, sannan a zo a ce za a kafa kwamiti a zo ana rubuce-rubuce daga ƙarshe takardun ma a neme su ina aka yi filing wannan abubuwan a rasa ina suke. So, in irin wannan abin za a yi, to wannan abin sai a ce kar ma a yi a ƙar gwamnati kawai tunda ba ta iya ba, to ta ƙarfafa waɗannan ƙungiyoyin da suke yi ta nuna musu cewa tana tare da su me kuma suke yi kuma a ba su goyon baya, ya fi a ce kuma an sake kafa wani kwamiti wanda za a je a ɗauko ƴan bokon da kila ba ma hulɗa suke da jama'a ba, a kila waɗanda suke kusa da gwamnati wanda ba ma san menene matsalolin al'umma ba. Amma idan za a yi kwamiti na gaskiya wanda zai tsaya ya yi aiki irin na gaskiya, akwai wuraren da ke kula da addinai beru-beru din da ake cewa na Islamic da na kuma a Christianity, sai a ɗauko su zuma a ƙarfafa su a haɗa su da waɗannan ƙungiyoyin su rika aiki hannu da hannu yadda ɗan ƙungiya zai tashi ya shiga cikin billahi la ilaha illallah. Daga nan wurin zuwa wurin ƙudawa mun shiga garin da ake ce mashi Rimi, kwata-kwata mun je mun samu ƴan ƙabilar Bagine a wurin, su suna mamaki ma wai mu daga gidan TV ma har mun iya zuwa mun san cewa akwai jama'a a wurin wani gwamnati ce ta furin ta kai musu wani wuta zaure suke suna zaman rayuwar su tabbata san ma kamar Allah ya gwamnati ba saboda haka in gwamnati za ta yi aiki da gaske ta yadda kuma cewa da gaske take ba wai kawai za a kaddama bane to ina goyen baya amma idan irin yadda ake shaka tafin nan ne kwanakin baya to kar ma a kafa kawai
to Allah shi kai ne ji tsafe bari ku koma gurin malam amma wannan karin inda ba malam ya so ya ƙara haske akan committee ba ina so mu magana mu koma tushen abinda yake kawo tashashan kula wasu na ganin me yasa da ba a rigiman nan da can me yasa ba a rigiman nan zaka ga kamar inda Najib Tsafe ya buga misali dazu lokacin su Saddauna ai akwai kristoci akwai musulmi menene iyaye za su yi ne malam yanzu
wato babban abinda za a yi din shine wato su iyaye su zamana sun dauki aikin da Ubangiji ya ba su na cewa su ne makarantar farko shi yaro makarantar shi ta farko shine mahaifinsa da mahaifiyarsa sannan a wannan makaranta kuma babu kaman mahaifiyarsa domin yafi zama tare da ita amma headmaster makarantar shine baban mahaifi to shine tun farko a rika dasawa yara soyayyar halittar Ubangiji musamman mutane ka zaunar da ƴaƴanka ka rika ga musu cewa ai Kirista ba mutumin kirki bane misali dan kana musulmi kaga yaranka yanzu ya dauki wannan dabi'a zai amfani da ita duk inda yaga Kirista yaga mutum wanda ba na kirki ba ko kuma ka rika ga yaranka ce a musulmi ba mutumin kirki bane saboda kai Kirista ne kaga duk inda yaga musulmi yaga mutumin da yake ba na kirki ba sannan kuma zai ga yawa wasu amma misali in a wajen wannan ka nuna wa ƴaƴanka cewa musulunci daban musulmi daban Christianity daban Krista daban duk sanda musulmi yayi wani abu to kar a ce musulunci ne yayi duk sanda Krista yayi wani abu kar a ce Christianity ne yayi domin a kaida shi musulmi ana lura ne da shi da aikin da musulunci yace yayi ba da aikin da shi yake yi ba Krista ma ana so ne a lura da shi da aikin da Christianity yace yayi ba aikin da shi Krista yake yi ba shine babban abu dai mu dasawa ƴaƴanmu cewa duk inda suka ga mutum to su sani cewa dan uwansu ne in ya girme su ya kai matsayin ya haife su to baban su ne in kuma sun girme shi kanin su ne in ya girme su wansu ne saboda duk asalin mu dai kamar yadda alqur'ani yake nunawa cewa dukkan mu an halice mu daga namiji ɗaya da mace ɗaya ne wato namijin shine annabi adam macen ita ce sayyidatu nahawa amincin Allah ya tabbata a gare su to in yaro ya tashi da wannan to babu shakka zaka ga cewa ya so dukkan halittar Ubangiji ya so dukkan mutane babban abun mamaki shine bangare na addini zaka ga mala'iku dai ba sa saban Allah amma a cikin alqur'ani babu inda aka ce Allah yana girmama mala'iku amma ba halittar da ta samu cewa Allah yana girmama ta sai halittar mutane halittar dan adam shi ko mutumin nan ko Krista ne ko Yahude ne ko musulmi ne ko na kirki ne ko ba na kirki bane Allah da ya ce yana mutunta shi yana girmama shi to babban abin da ya kamata kenan mu fara yi mu dasawa ƴaƴanmu soyayya
rabaran ka fara wata magana makamance wannan tambayar da kuma bayani da shi Sheikh Halur Marayi cewa hatta na maganar makaranta da ake tura yara ta ba da gudunmuwa wajen ƙara samun rashin fahimta tsakanin mabambanta addina ta yaya iyaye za su kokarin sako sabon gini sabon tushe tunda an dai riga an samu matsala
duk uba da yake son yaron shi ya zama na garin yaro ko diyarsa ta zama na gari zai so ne ya cusa mata rayoyi da kuma koyi soyayya da za su taimake ta rayuwa na gaba a wannan karni da muke ciki mutumin da za a bashi aiki ba akan so a damu da yawan degree nashi ba kamar ana so a san yanda zai iya dangantaka da mutane to idan ka tashi a gidanku ba koya maka dangantaka da mutane ba ka ganga kai kana da ilimi ga kai da kwali amma baka iyayen da zaka yi magana ba an baka aiki kwana biyu a ji kana ta fada da kowa wurin aiki kwana an kawo maka file mai mugun ka lura da mai file din ya ce a yi kai ka damun ka shine waya kawo file wanda ya kawo file ba dan garin ku bane ba yaran ku daya ba addinin ku daya ba wannan shine yake bata mu aikin mu ayyuka da muke a gwamnati abinda ya suke sa aikin gwamnatin da ya kamata a yi shi a wata daya ka ga an yi shekara daya domin mai yiwa wanda aka kai file din sai damu waya kawo file din shin wannan aiki yake za a yi a garin su wane ne sai ya manta da cewa haka ba haka yake gwamnati ba yau an tura maka shugaban dan sanda maimakon ka damu an kawo shugaban dan sanda domin ya kama barayi sai damun ka shine me ya addinin shi dan wani gari ne to da Allah barayi zai kama ko da zancen garin su ne zai zo ya maka to duka wadannan abubuwa sune muke kokarin mu gani inda iyaye za su tarbiyyantar da yayansu su fahimci kikkiawan da zamantakewa in a cikin sha'anin ilmantarwa ko a cikin coci na an yi ko a masallaci ko a makaranta an gabatar da yadda za a ilmantar da yara su fahimci abin da yake akwai na kikkiawan dangantaka za a doke malami a duba malamin nan malami ne da yake da ra'ayi ya tara jama'a ko malamin da zai zo ya raba jama'a kai mutum ma zai nemi zabe a duba mutumin nan furcin shi na tara jama'a ne ko na korar kore jama'a ne duka wadannan za su taimaka sosai to idan an yi haka sai ka gani yara don yara suna ji suna gani suna saurara suna koyi malam ya wani bayani da zan idan yau ni pastor ne malam limami ne sai yara na sun ji kullun a gidanmu ina zama ina cewa ko ne aboki na sunan shi Sheikh Maraya Maraya ma na zama a gidan shi yana cewa ko ne aboki na sunan shi Rabin Hayab yaran malam da yara na duk inda sun ji Sheikh sun ce baba na ma na da aboki Sheikh in yaran malam Allah sun ji Rabin sai cewa baba na ma na da aboki malam Reverend sai gan abun ya canza amma to yaro ya tashi ma ana ga mishi da cewa duk wani da ka ji shi wannan to abokin gaban ka ne to tunanin shi kaman gaskiya ne wannan ba daidai bane
abin da ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya a tuna fa zaman lafiya yafi zama dan sarki a huta lafiya
to mun gode Jummai Ali yanzu kuma bari mu je ga Ibrahim ka Almasi mu ji shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakili Yakubu Dogara sun gana da shugaba Buhari a London inda Saraki ya ce ba wani tashin hankali kan jinyar shugaban tare da Turai ta bada tallafin euro miliyan 70 ga yaki da mutuwar mata yayin haihuwa da samawa jarirai abinci Adamu Gamawa ne shugaban hukumar lafiya matakin farko na Bauchi
cututtuka da suke daukar ran mata wajen haihuwa kana kanana rigakafin su da irin rashin abinci shine abin da ake so a sa ciki
Gwamnatin Najeriya ta ce noma da ma'adinai sun fara farfado da arzikin Najeriya a makofin petrol Ministar Kudi Kimiyya Dishun ta ce ya zama wajibi a cigaba da samar da hanya layin dogo da sauransu don raye arzikin. Shetima Umar Abba Gana shine shugaban hukumar raba arzikin kasa.
Don su biyun ne muke ganin hanyar da za a samu a fadada tattalin arzikin kasa. Amfani ta zo a kasa nan ba da jimawa ba.
Yayin da kungiyar Shia ke zargin shugabanta Ibrahim Elzazzaki ya kama hanyar makancewa don rashin kulawa daga gwamnatin Najeriya, can kuma katsina Allah ya yi wa dan majalisar tarayya Sani Bello mashirarsuwa. Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa to yanzu zamu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawabai yau sune Sheikh Abubakar Usman Babantini wanda ke garin Kaduna da kuma shugaban kungiyar kananan kabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabin sa ga Sheikh Babantini
to bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Babantini babban limami masallacin Juma'a na matatan mai na Kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna wato alal hakika muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan kasa suna da yawa zamu fara da na farko wato ainihin kuncin rayuwa da al'umma suka shiga a Najeriya wannan kuncin rayuwa da suka shiga a Najeriya idan muka dube shi ta fuskar addinin musulunci wato kai tsaye sai mu kaddara shi daga cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddaro shi to amma komai yana da sababi na daya wannan kuncin rayuwa da aka shiga wato alal hakika dama dole ne ita wannan gwamnati wanda kake ci a yanzu ta General Muhammadu Buhari dole ne ta sami kanta a cikin irin wannan domin kuncin rayuwar da aka fara aka shiga ciki ya faru ne tun daga ita waccan tsohuwar gwamnati a inda aka yi facaka da dukiyoyin al'umma aka karkashe dukiyoyi ta hanyoyin da ba su dace ba da makamantan irin waɗannan sai ya zamto lokacin da ake buƙatan a farfaɗo ko kuma ai aiki gaba daya sai zanto sakamakon wancan murnar da aka yi ya jawo mutanen kasar nan sun fada cikin wannan tsanani misali wato sau da yawan gaske mutum yakan sha magani ko ya sha guba to sai zanto guban nan da ya sha da wuyan gaske wato kai tsaye ya aiki sai kaga yayi aiki daga baya to wannan kunci da aka samu na rayuwa ya faro ne tun daga kwancin lokaci dalili na ɗaya kenan dalili na biyu kuma sai muka zo muka sake samun kanmu a mummunan matsayin da duniyar nan gaba daya bata taba shiga ciki ba dangane da ainihin fadin farashin man fetur a duniya domin an siyar da man fetur ganga guda akan dola 120 yau sai ya dawo kasa da naira 30 to idan ya zama haka wato irin hakarin da aka samu da kuma irin kuncin da aka samu ya zama yayi tsanani kwari da gaske domin anan in aka lura da wannan za a ga cewa kasashe mabambanta wanda duk suka dogara da man fetur to sun shiga cikin irin wannan kunci bari mu dauki misalin Saudi Arabia Saudi Arabia ita ce kasa wacce take kusan a ce tana da albarkan man fetur wanda yake mai yawa kuma yawan jama'arta ba su kai yawan mutanen da ke Najeriya ba sannan kuma suna da gwamnatoci wanda suke tsayawa suna kulawa amma duk da kulawan su da tattalin arzikin kasan su sun kai matsayin da suka fada cikin kunci wanda ya sanya dole suna rarrage waɗansu abubuwa musamman kamar yadda suka dauki maido da biyan albashi ta watan kalenda na Bature maimakon biyan albashi ta lissafin watan Hijira wanda wannan ba kankanin al'amari bane wanda yake zai bada mamaki kwarai wanda kasar Saudi Arabia nan ita ce cikin iyakan kokari ta ga ta tabbatar da wancan kalenda amma ta komo ta ga ya kamata ta dauki wannan ta fuskan biyan albashi amma ba ta fuskan harkokin al'umma ba wannan ya nuna cewa lallai dukkan kasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci saboda waɗannan mu a wajen mu nan mu saboda dalilai guda biyu nan da muka ambata
shi ma Mr. Mark Amani ya ce lokaci ya fayi da ya kamata magabata su miƙe wajen magance al'amarin
kai akwai sarakunan da suka san fa duk abin da ke faruwa amma saboda takunkumin da aka musu ba su isa su fito su yi magana ba to saboda haka ni ina kira a lura da wannan wuri kuma ko shakka babu ni mai sauraron labarai ne ni mai sauraron duka abin da ke faruwa in har makamancin haka bai canza ba to gaskiyar magana za mu yi kira na musamman domin mu fito mu nemi hakkinmu wannan kenan sannan in muka dawo game da rigingimun da suke tasowa na san dai na Boko Haram yadda ya fara lokacin da wannan abin ya fara mun san cewa mafarin hauka fa zubar da mu ko da shike an mai da ma Boko Haram a yanzu maganar da ake ciki ya zama jari domin idan ba ganin Boko Haram a jaha dinka a lokal gama dinka to wallahi kai ba za ka ci kudin gwamnati ba kun kuma akwai wanda zai ce hakan nan dama abinda na fadi ba gaskiya bane to ya fito ya ga duniya domin na san kudaden da kasashen turawa suka tuttura domin a taimakawa ƴaƴan mutane sun sake hawa kansa shine dama jarin su in ka ga dan committee na relief committee kai daga nema sima kai wanda nema ma da sima su kamata ma a bincike su domin duk abin da suke ba su bada accountability kuma gaskiyar maganar nan na sha fadi idan ba mu fito mun yi wa kanmu adalci ba wallahi Allah ba zai yafi mana ba amma ni ina tabbatar mana arewacin Najeriya na saki da wannan wuri mun fayi abun kunya domin Boko Haram to gaskiyar magana mu koma mu roki Allah ya canza mana tunaninmu na zama mutane kirki saboda haka ga abin da ke faruwa yanzu a kudancin Kaduna ga abin da ke faruwa a arewa maso yamma yau kaji an kama barayin shanu kaji an kama barayin mutane sai a je a yi walagigi a yi shatele-tele a ce sun fito wai sun nemi gafara ba za su kuma yi ba na san zai iya tunawa lokacin da Ali Kwara ya kakkama barayi ya tara su don ruka aka zo aka zauna aka yi tunanin cewa idan fa aka ce za a hallaka waɗannan mutane to gaskiyar magana za mu yi asarar matasanmu masu satan mutane masu karkashin mutane sannan su ce manoma sun je sun tare hanya ba shine mafita ba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To in aka tara a wani makon za a ji wasu sababbin shirye-shiryen. Yanzu kan sai in ce bari mu leka ga labarin wasanni amma fa a takaice.
Wasanni a takaice.
Zakarun Premier ta Ingila wato Leicester ta yi wa Gerrard a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin ƙalubalen ka na FA na Ingila. Bayan da kungiyar Millwall ta doke ta da ci 1 da nema a wasan su na zagaye na biyar na gasar da yammacin yau Asabar. Millwall wace ta ƙara she wasan da ƴan wasa 10 sakamakon jan katin kura da aka baiwa dan wasan ta Jack Cooper tun a minti na 52 na wasan. Ta sami jefa ƙwallo ɗaya tilo da ta bata nasara ne a minti na ƙarshe na wasan. Kungiyar ta Millwall da Leicester ke gabanta da mataki 33 a tsarin ƙwallon kafar Ingila. Ta sami kaiwa a matakin quarter final na gasar wanda shine karo na uku a cikin shekaru 32. To sai dai mai horar da ƴan wasan Leicester Claudio Ranieri ya zargi ƴan wasan nasa da rashin kuzari duk da yake ya ajiye wasu zuratan ƴan wasan sa domin fafata wasan zakarun Turai da Sevilla a Jibi Laraba. A bangare daya kuma Lincoln ta sami kaiwa matakin na quarter final na gasar ta FA bayan da ita ma ta doke wata kungiyar Premier wato Burnley da ci 1 da nema. Yayin da jagororin gasar Premier wato Chelsea ita ma ta sami tsallakewa zuwa matakin na quarter final tare da doke Wolves da ci 2 da nema. Kungiyar Manchester City na zaurucin dan wasan tsakiya na Tottenham Dele Alli a wani sabon kwantaragi mafi tsada a duniya. City din ta yi ta yin Alli da kudin da ake sa ran adadin su zai zarta fan miliyan 89 da Manchester United ta zurawa sayan Paul Pogba. Yanzu haka club din Barcelona ta kasar Spain tana nan tana kokarin samu wanda zai maye gurbin kocin ta Luis Enrique. Biyo bayan kashin da kungiyar ta sha a gidan PSG da ci 4 da nema a wasan zakarun Turai a tsakiyar mako. Mutane uku ne ke kan takarda yanzu haka da suka hada da kocin Athletic Ernesto Valverde da wasu tsofaffin ƴan wasan Barcelona biyu Eusebio Sacristan da kuma Ronald Koeman. Duk da yake dai Enrique na iya ci gaba da aikin sa, to sai dai rahotanni sun nuna cewa da wuya hakan ta faru domin ko shi kansa ya gaji da aikin. Yayin da su kansu daraktocin kungiyar ba su gamsu da rikon ludayinsa ba, ana ganin Enrique da kansa zai iya murabus salon alon musamman saboda kuma bayan da ake ganin kungiyar ta fuskanta tun sa'ad da ya soma aikin shugabancin ta. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To kafin mu kare ga nazari ya sake dawowa amma da labaran duniya a takaice.
Madalla, a Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi akan dubunnan ɗaruruwan yara za su shiga cikin ciwon yunwa a wannan shekarar, ciki har da 185 da za su buƙaci taimakon gaggawa na tsirar da rayuwarsu domin kauce mummunan tashin hankalin da zai fuskanci al'umma. Majalisar Dinkin Duniya na kira ga har haɓaka taimakon jin ƙai zuwa Somalia. Yankunan da suka fi kowane yankuna shiga cikin wannan matsala su ne yankunan Bay da kuma Bakool a kudancin ƙasar, sai kuma Sul da Sanak da suka biyo bayan su a arewacin ƙasar ta Somalia. Kamar yadda jami'an ayyukan jin ƙai suka bayyana, an ce yanayin abin da ke faruwa a yankunan a iya kiransa mafarin fako. Wakilin kungiyar UNICEF Stephen Lewaria ya ziyarci yankunan da suka fi shiga cikin wannan yanayi, inda ya bayyana ya ga busassun gawarwakin dabbobi, ya kuma ƙara da cewa a yankin Bay ya ga mutane sun yi asara fiye da kaso 90 na amfanin gonar da suka noma sakamakon rashin ruwan sama har na tsawon shekaru 2. Jami'an gidajen yarin Amurka sun ba da sanarwar mutuwar wani shehin malamin addinin Islama dan asalin ƙasar Masar wanda aka daure sakamakon kama shi da hannu a kokarin tarwatsa surorin tarihi na birnin New York a nan Amurka. Jami'an gidan Fursunan da ke Bodna a Carolina ta Arewa ne suka tabbatar da mutuwar tasa.
To da takaitattun labaran shirin namu na dare kammala, sai kuma Allah ya kai mu da sassafe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shine Zahir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa, sai kuma waɗanda suka ba da umarnin shirin Fasil da Solomon, sai injiniyar mu Tayo Zainab Abdulrahman, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Adili kai ma sai anjima.